sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim gumin tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hannu. A yau ranar Laraba 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Cikin shirin za a ce hukumar da ke tabbatar da ingancin kaya a Najeriya ta ce ana asarar kimanin naira biliyan 15 sakamakon shigar da kaya marasa inganci. Sai kuma shirin ciwon kyamaci da Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanun labaran jaridan kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya a fatan da yake na ganin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta karfafa zuwa mataki na gaba. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar ma muryar Amurka cewa babban daraktan hukumar leken asirin Amurka William Burns ya tafi Qatar a jiya Talata domin tattaunawa akan muhimman batutuwa da suka hada da na mutanen da ake tsare da su. Jami'in da yayi magana ne bisa amincewa ba za a bayyana ko shi wane ne ba domin yin magana akan muhimmin lamari irin wannan. Hukumar leken asirin ta Amurka CIA da ba kasafai take bayyana labarin tafiye-tafiyen shugabanta zuwa Qatar ba, ta ki cewa ufan game da tafiyar da mujallar Washington Post ta fara sanar da ita. Kafar yaɗa labaran Isra'ila da sauran kafofin labarai sun jiyo daga majiyar diplomasiya na cewa a yayin da ya isa Doha, William Burns ya sadu da shugaban hukumar leken asirin Isra'ila ta Mossad da jami'an ƙasar Qatar da na ƙasar Masar. A jiya Talata, sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa Amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga Ukraine duk da rarrabuwar da ake samu tsakanin 'yan majalisar wakilan ƙasar game da amincewa da ƙarin tallafin kuɗi ga ƙoƙarin da Ukraine ɗin ke yi a yakin da take gabzawa tsakaninta da Rasha. Da yake magana da manema labarai kafin fara taron kwanaki biyu na ministocin harkokin wajen kasashen NATO a Brussels ta kasar Belgium, Stoltenberg ya jinjina ma abin da ya kira namijin kokari na tallafin soji da kawayen kungiyar ta NATO suka ba Ukraine a mai da martanin da Ukraine din ke yi ga yakin Russia. Stoltenberg ya kara da cewa babban kalubalen a yanzu shine na bukatar dorewar irin wannan tallafi. Ya bayyana cewa tallafawa Ukraine abu ne da ya zama wajibi ga NATO. Ya ce samun nasarar Rasha a Ukraine babban bala'i ne ga Ukraine din kuma gagarumin hadari ga mambobin kasashen na NATO. A yammacin jiya Talata ne dakarun Hamas suka sake sako karin Yahuda da ke tsare a hannunsu a rana ta biyar na karin tsagaita wuta da aka samar a yakin da ake gabzawa tsakanin Hamas din da Isra'ila, a yayin da a ɗaya gefen ake sa ran ita ma Isra'ilan za ta sako karin Falastina wanda take tsare da su. Wata karamar kungiyar bursunonin Falastina ta ce sojojin Isra'ila sun bayyana sako mutane 12 da aka tsare a Gaza, 10 daga cikin su Yahudawa da 'yan kasar waje biyu, kamar yadda ake sa ran sakin Falastinawa 30 da ke tsare, mata 15 da matasa maza 15. A farkon yarjejeniyar tsagaita wutar na kwanaki hudu, Hamas ta saki Yahuda 50 da take tsare da su, da wasu 'yan kasashen waje su 19, mafi yawan su 'yan kasar Thailand da ke aiki a gonaki. Ya zuwa yanzu da Isra'ila ta sako Falastinawa 150 da ta rike a matsayin bursunoni kafin a ƙara tsawaita wa'adin dakatar da buɗe wuta da kwanaki biyu. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan, hukumar tabbatar da ingancin kaya ta Najeriya SON ta ce ƙasar na asarar kimanin naira tiriliyan 15 duk shekara sakamakon amfani da kaya marasa inganci. A kasarin kayan marasa inganci ana shigar da su ne da ƙasar China, kuma hakan yana kassara wasu ƙananan sana'o'i a ƙasar. Ilyas Kasim ya aika mana da wannan rahoton daga Jos.
Malam Ismail wani mai sana'ar gyaran wutar lantarki ne a Jos Arewa ta tsakiyar Najeriya. Sai dai yanzu sana'ar tasa tana fuskantar barazana dalilin kayayyakin aiki marasa inganci.
Kayayyaki na wuta an samu socket suna nan da yawa, wani zai zo ma za ka ganshi zai baka wuta amma bari wutan bari bayan da za ka sa electric a cikin shi wutan ya fasa a ciki, barai ba bare ta bai ba riga ya lalace ne a ciki ya samu matsala cikin shi zai nuna ma ga wuta nan straight a jikin shi wannan fusion amma ina ko kuma ya saurin konewa kaga da zumi wanda kaje ka samar abin nan zai ce wani ya cuce ni ya samu mara kyau ne shi ya nuna bacin ransa akan abu saboda ka samar abu bai yi ba yawa kuma dole ka nemo wani ka samu
Najeriya ƙasa ce mai amfani da wutar lantarki sosai kuma daga kasashen waje ake shigo da akasarin kayayyakin wutar lantarki kama daga wayoyi da kebura zuwa socket da ƙwayayen wuta da ake amfani da su a kasar babbar matsalar da ta dare tana ciwo ƴan Najeriya tuwa ƙwarya game da kan wutar lantarki ita ce ta shigowa da kayayyakin wutar lantarki marasa inganci kasuwannin Najeriya kuma akasarin waɗannan kayayyaki marasa inganci daga kasar China ake shigowa da su
aikin China sun fi yawa sosai a kayayyakin wuta a yanzu matsalan na China mai da quality saboda in ka sa shi gashi nan zai nuna masu tambaya gashi ne yana yi amma ba shi kwana biyar ko uku kana makalamar socket shi kenan ya mutu in ka zo da tsaye kan kawo gobara ma a cikin gida
muna da mutane ƴan Najeriya wanda in ya tashi da kanin ya tafi China in ya je in ana yin wani abu na 1100 zai ce to shi yana so amar na 1500 to shi ne wannan order kenan to shi muke kira kayan order in aka zo da su daga low quality ne sosai amma wanda su kuma kamfanonin suka yi su kawo har zuwa inda muke sayan kayan kamar Lagos to zaka samu wannan kuma quality shi yana da ina dan tazara da wancan yana da kyau kenan
hukumar Standard Organization of Nigeria ko kuma SON wacce ke da hurumin hana kayayyaki marasa inganci shigowa kasar ta bayyana cewa Najeriya na hasarar kimanin naira triliyan 15 ga kayayyaki marasa inganci waɗanda aka fi shigowa da su daga China
kayayyaki marasa nagarta sun yawa a kasar mu ne saboda ƴan ƙasa ba mu da kishin ƙasa wasu ƴan kasuwanninmu suna hada kai da mutanen wasu ƙasashe domin su shigo da irin waɗannan kayayyaki jabu cikin ƙasarmu wanda hakan ba ƙaramin naƙasu yake jawowa ga tattalin arzikin ƙasa ba muna hada kai da ƙungiyoyin ƴan kasuwa musamman dilolin kayayyakin wutar lantarki domin ganin mun dakile shigowa da irin waɗannan kayayyaki
duk da waɗannan matakai da hukumar ta SON ta ce tana ɗauka kasuwannin Najeriya cike suke makil da kayayyaki kin wuta marasa inganci waɗanda ake shigowa da su daga China.
It's a problem.
Wannan matsala ce ta kasashe masu tasowa. Muna da dokoki da ba a zartarwa, kuma muna da ƙa'idoji da muka ajiye su saboda wasu dalilai. Babban kalubalen da muke fuskanta shine akwai wata makarƙashiya tsakanin masana'antunmu na gida da kasashe masu tasowa irin su China, na ganin an rage ingancin kaya. Da gangan ƴan kasuwanmu da masu masana'antunmu da masu ƙirƙiran kayayyaki suke hada kai da kamfanonin kasashe irin su China don a rage ingancin kayayyaki, kuma dole mutane su saya, wanda hakan yana tauye ci gaban tattalin arziki, kuma ya kwashe mana ayyukan yi.
It has affected almost every sector of the Nigerian economy.
Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu.
A gaida Ilyasu Kasimu, hadin zai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai. Ga Hauwa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'ai a kasar Kenya sun bayyana a jiya Talata cewa akalla mutane 120 ne suka mutu, iyalai daga gidaje daban-daban har 90 suka warwatsu sakamakon ambaliyar ruwa a kasar ta Kenya. Kenya da makwabtanta Somalia da Habasha sun gamu da mummunan ambaliyar ruwa sakamakon sauyin yanayi da ke faruwa da aka malakabe da El Nino. Gwamnatin Somalia ta ce kusan mutane 100 ne suka mutu, sama da wasu 700 suka arce daga gidajensu akan tilas. A makwabciyar kasar ta Habasha kuma akalla mutane 43 suka rasa ransu, cewar hukumar kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya. Ambaliyar ruwan na baya-bayan nan ya shafe gonaki da dama, ya kuma lakuma rayukan dabbobi da yawa, ya raba dubban ɗaruruwan mutane da muhallansu. Ambaliyar ruwan ta biyo bayan fari mafi muni da ya faru a kasar a shekaru 40 da ya jefa mutanen kasar da dama cikin yunwa. A sanar da sunan wani yaro tsohon dan gudun hijira daga Somalia, Abdullahi Mere, a matsayin wanda ya lashe kyauta mafi daraja ta yan gudun hijira da hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ke barewa ta Nansen Refugee Award. Abdullahi Mayere mai shekaru 36 a duniya ya yi fice ne sakamakon kyakkyawan aikin da ya gudanar na samar da tallafi na littattafai har guda 100,000 ga 'yan gudun hijira da ke ragaita a sansanin 'yan gudun hijira da ke Kenya. Da yake magana kafin ayyana kyautar, kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Filippo Grandi, ya karrama Mayere da wata kalma mai cewa rayayyar shaida yadda kyawawan manufofi ke tsatsagowa daga cikin al'ummomi da suka warwatsu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ba ga haka duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ƴa mace. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ci gaba da bidiyar al'amuran kungiyar rayuwar da al'umma suke fama da shi musamman ma a Najeriya, wanda tamkar wasu gani suke lamarin babu sauki. Ya shirin ciwon ƴa mace zai mai da hankali ne akan yadda al'umma za su iya bijiro da hanyoyin samun taimakekeniya tsakanin su a cikin al'umma. Kuma za mu tattauna da wasu mata da ke ayyukan taimako a cikin al'umma, waɗanda zan so su gabatar da kansu kamar yadda masu iya magana sun ce. Waka bakin mai ita ta fi daɗi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sunana Sa'anatu Ala Kurawa.
Sai kuma
Asana Abubakar, ni na rasu mai gidana ta hanyar rasuwa, sannan kuma Allah ya murce ni na rubuta littafi akan matan da suka rasa mazajensu ta hanyar rasuwa, wanda na yi wa suna digaggiyar awayen matan da suka rasa mazajensu.
So Hajiya Sa'afa,
da na aiki a Ministry of Health da kuma aikin da awari da sanin gidan abin da shine abin da na sha azurci ne da Ubangiji
masha Allah to faduwa yazo daidai da zama domin ganin yadda al'ummar Najeriya ke ta kokawa da irin matsin rayuwa da ake ciki wanda Najeriya dai ana gani kamar tana da arziki tana da masu arziki tana da wadatar da bai kamata a ce tana cikin wannan yanayi ba kullumin kusan za a ce muna jira asaba da taimakon jin kai daga wasu kasashe kuma ina san kina irin wannan aiki na taimako a cikin al'umma wai shin me mutum yake bukata domin ya taimaka wa wani mabukaci cikin al'umma domin idan kika mu mata mu ne galibi muka fi jin radadin wannan abu idan ka kai ka kawo da mijin da yaran duk kan matan zai dawo
san gaske dawowa
haka
wato malama Aisha akwai na farko kin yi maganar Najeriya kanta babban matsala rashin shugabanci idan aka rasa shugabanni na gari saboda in hannu ya zama cewa abu yana bin shi hannu na gari ba to saboda haka ba mu bayani yanzu duk inda kike ji a duniya duk inda za ku samu gudunmawar peace arziki kuma sannan ga babu tsari ba mu da foko ba mu da hangen nesa ba mu kuma da irin abin da shugabannin da na baya suka yi wanda su kullum suna da kyakkyawan tsari me zai je yau me zai je gobe
to amma Hajiya ai kin ga mutane
a Najeriya yadda za su gina al'umma wato gina al'umma shine arban shugabannin da amma yanzu sai dai rufe al'umma daga su su iyayensu
to Hajiya Sa'a zan fitse ki zamu dawo kan wannan bayani Hajiya Hassana
bisa kan karamin ilimin da Allah ya bani da sanin da Allah ya yi min lallai duk abin da ya tafi ya komo mata ne suke jin jiki bisa kanshi alubalai da dama mata ne sukan mulmulo akai kamar misali maganan tsaro rashin tsaro kasan mu Najeriya da kuma maganan rashin aikin da ƴaƴan mu matasa Allah ya sa ba su samu ba sannan kuma da maganan cire man da akai man fetur da akai abu uku nan da na kirga duk in ya tafi ya komo yakan fado kan mace ne mace mai ƴaƴa kamar misali akwai wata mata tana Kaduna ita tana da yara da mijinta ma da rai ita kadai take aiki ita ce jikon gida mijinta bai aiki yakan fita ne ya je yi kasuwanci kuma kasuwancin ma ba mai kauri ba zai fita ne dai ya buga-buga ya dawo ita kuma malama ce ta makaranta albashinta bai da kauri so ana nan Allah da ikon sa mota sai ta kade dan matashi ne dan kuma shi ma bai da aiki mota ya kade shi tunda ba su da kuɗi ba kulawa sai dai ta je chemist ta sai magani ta bashi garin tana sayan maganin tana bashi kafa yazo ma babu ma kuɗin maganin ma so kafa sai ta rube dan an daga baya da ta gan kafan yana ruwa yaro bai iya tafiya dole ta kai shi asibiti tana kai shi asibiti aka ce ai dole kafan nan sai an yanke ta sai an yanke mishi kafa so wata sai ta kira ni ganin aka ne saboda an ba su bill din su biya kuɗi kusan 1800 wanda suke fada tashi aka ba da bill din 1800 wannan razanan da ta yi fa ba zai kawo komai ba aje a baza a social media to garin aka haka ne meni kuma muka ce to Allah ya da zamu yi namu kokarin to abun takeici wannan kasan mu arame karfi ne tallafin ya tashi nema ba a ma tallafa mashi inda ya kan bai samu tallafin aka tallafin ne da muka sa Instagram page muna ta sawa WhatsApp status daga mai 500 mai 1000 kuma an ba su deadline a asibiti in ba su zo ba ba inda za a yi musu aiki dole sai sun ajiye kuɗi sai dai a hakan matan nan ta razana ni ce na yi ta pushing din su na ce dalle a kai shi Allah da ikon sa ban taba zata a rayuwar nan cewa kafan yaron nan zai haɗu ba sai an yanke ta gashi yau yaron nan mun samu mun dan haɗa kuɗi da kyar aka yi mashi aiki
Hajiya Sa'a kina bayani kafin na katse ki
abin da yasa ce ni cikin al'umma yanzu yaran da ake zuwa ana hana yan drug suna hana shaye-shaye kuma amma su suke ba su shaye-shaye mun ga shugaba ya hana ka kuma shi yake baka
ya akai haka
kuwa yake baka shaye-shaye baka abu je yake kai ta'addanci to ya za a yi ya zama cewar kuma shine wani shugabanci
to amma Hajiya idan muka dubi wannan al'amari zaki ga mu muka zabi waɗannan mutane saboda haka wasu suna gani ko da mun yi kukan ma kamar dai fargar daji
wannan gaskiya ne abin da yake faruwa tun asali akwai laifin iyaye da community kuma
al'umma
saboda iyaye kuma saboda ni saboda mun ba abin karazubi ba mu da tsari in abin da tsari duk mutumin da yazo uci in fa aka ce a rasa matasa shi kenan in aka lalata matasa an rara rayuwa duk kasar da aka ce ba ta da matasa masu inganci to sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaran nan hajiya ce mako iri iri ne akwai taimako wanda yaran nan kauna suke bukata ka jawo su a jiki ka nuna musu hanyar sana'a ka nuna musu karatu ko ka ba su karatu ko ka ba su sana'a to hajiya sai zama cewa ka keɓance da su ba za ka ba su sana'a ko ba sai dai ka dauki abinci addanci ka ba su ko ba za ka yarda su je su haɗu da iyalinka ko da ƴan uwanka ko da ƴan uwan matarka ba kuma su sun ɗauka wannan rayuwar ke daidai saboda mai tuwon sa daga cikin hayyacinsu.
To Hajji Hassana a ra'ayinki me ya haifar da wannan yanayi?
To man fetur da aka cire ya fado kan mata ne don mace ce take yaya za ci abinci a gida yaya gida zai zama tsafta yaya ƴaƴanta za su je makaranta yaya tsaftan jiki da nan muallinta zai zama yaya za yi sutura yaya za yi asibiti namiji ma namiji na da rai in ya fita mace sai ta gama duk wa'aloli da tunanin nan kamin miji zai dawo miji ya zama wanda bai da ƙarfi to shikenan ita ce za ta ɗauka duk abin da yake nan tunda maganan rashin tsaron nan ta zauna a ƙasarmu Najeriya maganan zuwa gona ta mutu ba a zuwa gona kuma ta mutu mace ce take shan wannan wa'alan tunda su anyancin su kenan a je a yi noma ta yi su sayar da kaɗan su samu na cefa ne wasu kuma ma har kayan miyan ma duk suna shushukawa ba lalle sai sun nema na manja ko man gida ba su garau-garau ya yi musu a sa yaji kawai a ci to wayannan abubuwa duk sun shafi mata gwamnati tana ƙoƙari amma ƙoƙarin ta fa bai yi ba.
Sauraro a nan za mu da sa'aya a cikin shirin a yau kuma yau shimfiɗa muka yi idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ta bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da Hajiya Hassana Abubakar ni Aisha Mu'azzu nake cewa wani lafiya.
Yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kama da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridan mu na wannan mako ne da jaridan daga yankin kasar Jamhuriyar Kamaru an da ta yi mana bayani cewa yanzu dai masu dauke da makamai a bangaren din awalan kasar Jamhuriyar Kamaru suna kokari sun yi ga kansu ga gwamnatin kasara domin cin buri na wanda da zaman lafiya da ake gadamarwa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan nan ta The Trust ta kasar Kamaru an da ita kuma ta yi mana bayani kan yadda na zaka ya injin ɗiyan SAF ta marigayi ni John Burundi suka yi kokari na zaben OC Joshua a matsayinsa na shugaban jam'iyyar bayan kai kawo da aka yi tsakanin 'ya'yan jam'iyyar waɗanda ba sa buƙatan OC Joshua din ya mai gurbin ni John Burundi domin yadda ake ganin cewa yana da kwarewa ta bangaren siyasa da kuma yadda ya zamto dan majalisar wakilai na ƙasa a jam'iyyar ta SAF sai kuma jaridar Afri Media an da ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu haka shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Mustapha Biya ya karfi bakuncin manyan jakadan ƙasashe guda biyu na ƙasar Rasha da kuma na kasar Faransa kasancewar shugaban kasar yana bukatun ci gaba ga gudanar da ayyukan diplomasiya tsakanin sa da manyan kasashen duniya za kuma muleka jaridar nan ta Lojo ta kasar jamhuriyar Kamaru an ita kuma ta yaba wa bangaren ilimin kasar jamhuriyar Kamaru wanda ministan ilimin na kasar yanzu haka yake kokarin cimma burin sa na tabbatar da wadansu manyan jami'i a fadin kasar ta jamhuriyar Kamaru yanzu dai an bude jami'i sama da guda goma wanda an yi haka ne ba don komai ba sai don haɓaka bangaren ilimi a faɗin ƙasar. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Punch ta ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda ita kuma ta ƙarƙare mana cewa yanzu dai ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya yana ƙoƙarin ganin cewa ya cimma burinsa wajen tabbatar da zantowa wanda zai gaji kujeran shugaban ƙasar. Amma yanzu haka dai ana ɗan wani kace na ce a faɗin ƙasar domin ganin cewa abin bai zama gado ba waɗansu ɗan jam'iyyar ta DPC ko CPDM ta shugaba Paul Biya ba sa buƙatar Frank Biya ɗan shugaban ƙasar da ya zamto shi ne zai gaji kujerar shugaban ƙasar a babban taro na ƙasa da za a yi na jam'iyyar DPC ko CPDM nan gaba kaɗan. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Awal Garba da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takeice.
Gaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya a fatar da yake na ganin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta ƙarfafa zuwa mataki na gaba. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka cewa babban daraktan hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya tafi Qatar a jiya Talata domin tattaunawa akan muhimman batutuwa da suka hada da batutuwan mutanen da ke tsare. A jiya Talata sakatare janar na NATO John Stoltenberg ya ce yana da kwarin gwiwa cewa Amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga Ukraine duk da rarrabuwar da ake samu tsakanin 'yan majalisar wakilan ƙasar game da amincewa da ƙarin tallafin kuɗi ga ƙoƙarin da Ukraine ɗin ke yi a yakin da take gabzawa tsakaninta da Rasha. Da yake magana da manema labarai kafin fara taron kwanaki biyu na ministocin harkokin wajen ƙasashen NATO a Binnen Brussels a ƙasar Belgium, Stoltenberg ya jinjina ma abin da ya kira namijin ƙoƙari na tallafin soji da ƙawayen ƙungiyar ta NATO suka ba Ukraine a maida martanin da Ukraine ɗin ke yi ga yakin Rasha. A yammacin jiya Talata ne dakaran Hamas suka sake sako ƙarin Yahudawa da ke tsare a hannunsu a rana ta biyar na ƙarin tsagaita wuta da aka samar a yakin da ake gabzawa tsakanin Hamas ɗin da Isra'ila, a yayin da a ɗaya gefen ake sa ran Isra'ilan za ta sako ƙarin Falasɗinawa da take tsare da su. Wata ƙaramar ƙungiyar bursunonin Falasɗinu ta ce sojojin Isra'ila sun bayyana sako mutane 12 da aka tsare a Gaza, 10 daga cikinsu Yahudawa da 'yan ƙasar waje 2 kamar yadda ake sa ran sakin Falasɗinawa 30 da ke tsare, mata 15 da maza matasa 15. Jami'ai a ƙasar Kenya sun bayyana a jiya Talata cewa akalla mutane 120 ne suka mutu yalai daga gidaje daban-daban har 90 suka warwatsu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar ta Kenya. Kenya da makwabtanta Somalia da Habasha sun gamu da mummunan ambaliyar ruwa sakamakon sauyin yanayi da ke faruwa da aka malakabi da El Nino. Gwamnatin Somalia ta ce kusan mutane 100 ne suka mutu, sama da 700 suka arce daga gidajensu akan tilas. An sanar da sunan wani yaro tsohon dan gudun hijira daga Somalia Abdullahi Mere a matsayin wanda ya lashe kyauta mafi daraja ta 'yan gudun hijira da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ke bayarwa ta Nansen Refugee Award. Abdullahi Mere mai shekaru 36 a duniya ya yi fice ne sakamakon kyakkyawan aiki da ya gudanar na samar da littattafai har guda 100 ga 'yan gudun hijira da ke tangaririya a sansanonin 'yan gudun hijira da ke Kenya.
Masu sauraro, a nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku zo daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amaryar Hauwa Shirar ta na gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni tare da haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau. Ministar Fili Hashin Gumal ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.